sakon nama aku daga muka sake doren ha mai gabatarwa malam Tijjani Isma'il Khalifa.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أن أوانا مسلمي مزاد ماتا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يو جمعة بكوي غواتم في الكعدة هجرة دبوطايا تدريهدو دا أربعين دبيو وان دي 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 دا sha takwas ga watan June shekara ta 2021. Maudu'in mu a wannan rana shine wajabcin kare al'umma akan shuwagabanni. Hakika Allah ta'ala bisa hikimarsa da gwanintarsa yayi dan Adam ya bashi hankali wanda ya bambanta shi da sauran halittu dabbobi. Sannan Allah ta'ala ya sanya sunnar dan Adam a rayuwa, yana rayuwa bisa tsari da shugabanci. Dan Adam da fitra yana jawuwa da bukatuwa izuwa ga shugabanci. Dan haka tun a asali za a ga dan Adam duk inda yake yana yi wa kansa shugabanci a duk inda yake. Kuma musulunci yazo ya tabbatar da wannan abu ya karfafa shi. Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a bai halatta mutum uku su yi tafiya ba sai sun gabatar da daya ya zama shugabansu. Haka na a cikin kowane abu na addini za mu ga hatta yin ibada za mu ga akwai shugabanci a cikin ta. To haka kuma shugabanci na gida da Allah ta'ala ya dora wa kowannen mu na abin da ya bashi nauyi a kansa ya bashi ya jagoranci wannan iyalin nasa da matansa da ƴaƴansa da duk wanda suke karkashin sa. Ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a tambayi mutum akan wannan abin. Haka na hatta mace da aka bata gida a hannunta da yara kanana da kanta da dukiyar da miji ya kawo, to duka ya koma kanta kamar duka dai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi wanda yake shahararre. A ƙarshen hadisin ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dukkaninku masu kiwo ne kuma za a tambaye ku akan abin da aka baku kiwon nan wanda aka baku jagoranci akan sa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jiro mutane daban-daban wato bangarori daban-daban yace to kowa abin da aka bashi ya jagorancin nan to nauyi ne akan sa kuma za a tambaye shi a wannan abin. To haka lamarin dan Adam kuma to ba zai daidaita ba sai da shugabanci, kamar yadda wani mai hikima yake cewa la yasluhu an-nafu fawba la sarata lahum wa la sarata idha juhaluhum fadu. Mutane lamarin mutane ba zai diggaru ba ya daidaita idan ba su da shugabanci, kuma idan jahilansu suka shugabance su to babu shugabanni. Ma'ana ba jahilci na ilimi na rubutu da karatu ba, a'a jahiltar lamarin al'umma da yadda za a kare ta da yadda za a taimake ta ci gaba. Wannan shi ake cewa ilimin da ake magana na shugabanci ba wai ilimi kawai na rubutu da karatu ba, a'a ilimi na sanin abin da kuwa nazartar da a wannan lamari da maslaha al'umma. To wannan shi ne abin da ake nufi na jahilci ana. Da haka dan Adam a Allah ya yi shi da tabi'atar yana da a shugabanci, domin za mu ga cewa a sauran halittu kamar dabbobi da ba ƴan Adam ba za mu ga babu shugabanci a cikin su. Za mu ga in ka tara namun daji daban-daban a guri daya to za ka ga wato suna kashe junan su suna fada a junan su wannan jinsi kaza ne ya kashe wannan jinsin, wannan kaza ne ya kashe wannan. Wani lokacin a cikin kansu ma za ka ga wato fauda da hayaniya a cikin abin da suke nema. Misali cikin abin da aka ba suka samu na naman daji wanda za su ci, ko wani a wani dan itaciya da za su ci a daji, ba ga babu tsari ba shugabanci. Haka ake yi kawai kowa kansa ya famu ya dauka ya ci shi kadai ya ci nafa kawai shikenan. Haka na idan abu ne ba ka ga wato fauba a cikin daji da rikici na wannan ya kashe wannan, wannan ya cinye wannan, haka. Amma dan Adam ba haka bane ba, Allah ya bashi shugabanci da tsari wancan shahawaniya na dabbanci to ya bashi hankali kuma ya sa shugabanci yadda za a yi babbinta dan haka shugabanci shine wato yake kiyaye wannan shahawa-shahawan zuciyar namu na janibin dabbanci da yake a jikinmu ga hankali ga kuma shugabanci dan haka shugabanci shine zai tsaya da gwargwajeramarin al'umma da shugabancinta da kare ta kar wani yayi ta'addi a kayan wani ko a ran wani ko a jikinsa ko kuma abin da ya mallaka wanda wannan shine abin da daurin da shugabanci yake yi kenan a cikin wato al'umma shi yasa Allah ta'ala yace Allah ta'ala yace mana ya aiko mana manzanni da ya aiko su sai ya ba su littafi wanda yake shine shiriya kuma ya sanya musu ma'auni dan me dan su tsaya da adalci ashe aikin manzanni sun zo ne su tsaya da adalci a tsakanin mutane kuma Allah ya ba su guidance din shine alqur'ani wanda da shine za su zo su jagoranci mutane bisa wannan tsari da Allah ta'ala ya tsara da shiri da Allah ta'ala yayi to amma to sai Allah ya ba mu manzanni su ne shugabanni laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum alkitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qisti hakika mun aiko manzanni da muka aiko su sai muka ba su kuma littafi da ma'auni dan mutane su tsaya da adalci ashe shine jagorancin annabawa kenan wofu jagoranci dan adam wannan halitta ta dan adam ta Allah mai kima da daraja wata ya bata hankali to ya aiko kuma a manzanni mutane ƴan uwansu ya ba su kuma shiriya a hannunsu wacce ita ce ba su jagoranci mutane su tsaya da adalci a cikin mutane to wannan shugabanci shine shugabanci a shugabanci nauyi ne akan kowane shugaba duk wanda aka bashi shugabanci to wajibi ne ya sauke wannan nauyin nafa yana daga cikin wajibci na shugabanci shine misali mu a musulunci a kare wa mutane addininsu da rayukansu da dukiyoyinsu wannan wajibin shugaba ne musamman abinda nake so magana akan fa wanda ya shafe mu a yanzu abinda muke ciki shine kare jinin mutane da dukiyar mutane wajibci ne akan shugabanni idan shugabanni ba su wannan ba to fa babu shugabanci kenan ba su iya kare rayukan mutane da dukiyoyinsu ba su tsayi da adalci kar wani yayi ta'adda akan wani ba to fa babu shugabanci domin a aikin daula kenan ta kare mutane shi yasa ba wanda zai yawo da makami in a gargashin daula ne da wuka ko bindiga saboda akwai daula da tsari da shugabanci tana da ƴan sanda da sojoji da jami'an tsaro na bangarori da yawa bisa tsarin da wannan hukunci shugabanci yayi wanda zai kiyaye dukiyoyin mutane kar wani ya faci kayan wani kar wani ya bar da jinin wani kuma da hukunci na alƙalanci wanda zai rinka yin adalci a cikin mutane to wannan wajibi ne akan shugaba yayi wannan abin wajibi ne akan sa kuma akan wannan Allah ta'ala zai tambaye shi a ranar lahira wannan nauyi da aka dora masa a nayin shugabanci kuma wajibin al'umma shine ta bi wannan shugaban cikin waɗannan manufofi na kare addini da dukiyoyin mutane da rawukansu da kuma tsayi da adalci a junansu da jawo musu alkhairi da kore sharri a gare su wannan to wajibi ne kuma abu shugaban da ya tsaya da wannan akan wannan kuma za a bi shi ba a ci gaba da bin fa sai ya sauka daga kan wannan amma muddin ya kiyaye waɗannan abubuwan to wajibi ne a ci gaba da bin sa shi ma wanda bai bi shugaba ba to yayi laifi a gun Allah idan ma ya fita ya ware ya mai da kansa dan tawaye bai yadda ba har ya dauki makami to a musulunci ya wajaba a yake shi kamar yadda wanda ake cewa wato ƴan ta'adda kenan wanda suke tawaye suka ki bin wato wannan jagoranci amma na farko ba a kira su a ji da awar su idan aka ji da awar su to ba a tattauna da su da bangaren jagoranci me abinda suke ganin an tawaye musu haƙƙin su in aka tattauna aka fahimci juna shikenan idan ba su yadda ba suka ci gaba da tawaye akan daula da al'umma musulmi to wajibi ne a yaƙe su a kore su har bayan gari kamar yadda malamai suka faɗa amma haka za a bi shugabanci, amma bin wannan shugabancin fa ana yin sa ne iya inda aka sani, ma'ana bisa abin da aka gino akai, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa innama da'atu bil ma'ruf, hakika kadai dai shi biyayya a cikin abin da aka sani ne. Idan mutum ya zo da abin da ba aka sani ba, to fa an ce ma'ruf a larabci kalma ce mai girma wacce take ta tare abin da wato dukkanin alkhairi da abin da aka gini wato wannan al'umma akanta, wanda shine mafalihi na wannan al'ummar, kamar adalci da kare jinin mutane da dukiyoyin su da kuma raba dukiyar mutane da adalci, wannan su ne wanda suke da kare addinin su, wannan su ne ginshikai wanda za a bi shugaba a cikin waɗannan. To wajibi ne kan shugaba, ba wani dalili da za a ce shugaba baya da nauyin al'umma akan sa, a'a duk abin da ya faru a Sayyidina Umar Allah ya dada shi yana jin nauyin wato dabba, yana nan yana mulki a Madina, amma yana jin nauyin cewa akwai nauyi a kansa idan dabba ta yi tuntube a Khurasana, misali Afghanistan daga Madina, yana jin nauyin wannan nauyin a kansa bai gyara mata hanya ba. To wannan shine nauyin dukkanin wani abu na al'umma, to kai za a koma wa yana kanka. Sannan shugaba ba shi kadai bai shiga ko ina ya je ba, amma bai saka wakilai, to wakilan nan fa wajibi ne ya zabo mutanen da suke adalai, waɗanda za su iya, waɗanda suka cancanta, kar yayi abin da ake cewa a muhabatul aqarib wal afdika, ya ebo abokansa da ƴan uwansa waɗanda ba su cancanta ba. Idan ƴan uwansa da ƴaƴansa da abokan nasa sun cancanta, to wannan babu laifi, suna da adalci, sun san lamarin shugabanci, sun san ka'ida na ilimin abin da aka dora su akai a bangaren da aka ba su, wannan babu laifi. Amma ya dauke su kawai dan kusanci na abokantaka ko na ƴan uwantaka, to wannan ha'inci ne ga Allah, ha'inci ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ha'inci ne ga mu'minai, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, duk wanda yayi wannan to ya ha'inci Allah da manzon Allah da mu'minai. Dan haka ba shugaba ne zai je ko ina ba, bai sa waɗannan wakilan, sannan bai bibiyi lamarin su, a ba kawai dan na daura shugaba a ma'aikatan lafiya a bangaren a wazirci na dukiya ko na bangaren wani abu na al'umma ko na ilimi, shikenan a ni babu nauyi a kaina ba, na gama kenan. Wannan kuskure ne, wajibi ne shugaba ya bibiyi wannan abin da halin yadda mutane suke ciki, kamar yadda muka gani gashi nan a tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi yake ishrafin komai da kansa, kuma yana bibiyar dukka wani shugaba da ya dora wa nauyi, kar ya fita daga haddin da aka masa, kuma bai gaya mar iyakokinsa, kuma bai bibiye shi, kuma bai canja shi idan ya kuskure. Ha kuma halifofi suka zo a bayansa, su ma khulafa'ul rashidun haka suka tafi akan wannan bisa tsayawa da adalci da sanya mutane a inda suke. Idan mutum yayi abin da bai kamata ba, to a canja shi. Sayyidina Umaru Allah ya dada shi yana daga cikin halifofi guda hudu wanda yafi yawaita cire shugabanni. Duk shugaban da ya laifi yanzu nan bai cire shi akan abu dan kadan, ya ce ba zai yadda ya bar wani mutum ya dora shi wali ko gwamna ko wakili akan al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba, ya cutar da ita, yana jin cewa wannan laifin nafa ne. To wannan shine kaida, shi yasa Sayyidina Umaru yake yawan canja gwamnoni, komandojin yaki yanzu nan zai canja mutum. To wannan shine kaida, haka na dukkanin halifofi da akai, zamu ga cewa ko a lokacin Sayyidina Uthman yana daga cikin abin da ya jawo rauni a cikin khilafanci na Sayyidina Uthman shine rashin canja waɗannan shugabannin waɗanda suke makufanta na jini, waɗanda suka dinga yin wasu abubuwa, rashin canja su yana garkacin abin da ya haifar da fauba a cikin musulmi, saboda wasu shugabannin an sa su sun yi zalunci. To wannan shine, amma zamu ga ka'ida kenan, dan haka nauyi ne akan shugaba ya kare dukiyar mutane a da jinin su, ya tsayi da adalci a tsakanin su, wajibin sa ne ya bibiyi wazirai da wakilai da komandoji da duk wanda ya sa aiki, to ya bibiye shi, ya bincike abin da yake a hannunsa, domin nauyin al'umma a kansa yake. A ƙarshe shi Allah ta'ala zai fara tambaya, shi ne kuma zai yi. Idan daula fa ba za ta kare jinin mutane da dukiyoyinsu ba, to kusan babu ita kenan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka sani asira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya hijira daga makka zuwa madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi amfani da makami cikin kare daular madina ya bu ya drafting constitution na zaman lafiya a cikin madina da kuma alƙawarin dukkanin su da yahudawa da larabawan kauye da dukkanin wanda suke cikin madina to fadu yanzu su kare madina ashe haƙƙi ne yake nan a hadu a kare shugaba ya tsaya a kare al'umma mu kuma mu yi biyayya gare shi mu ba da goyen baya wanda ya warware alƙawari to ya zama baji kenan sai a kore shi kamar yadda aka yi wa yahudawa misali da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama alal misali Allah ya aiko shi a cikin Allah da hikimar fa anan ya aiko shi amma da ya aiko shi a cikin karkashin daular Farisa ko daular Rum a wannan lokacin ko a karkashin daula ta Najashi misali a Habasha manyan dauloli a duniya da ba buƙatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga makami domin ya kare kansa domin yana karkashin daula Amina amma a wannan lokacin yankin Larabawa to mutum ko futa bai bayan gari to sai ya dauki makami ko sanda ko wuka kamar yadda muka sani duk inda babu daula amma yanzu ga mu abin ni ba mu buƙatar daukar wuka ko buƙatar bindiga dan za mu fita kasuwa ko ba mu je gun aiki ko ba mu je gonakin mu ba mu da buƙata saboda akwai daula da take karewa da dan sanda da mai tsaro da alƙali dukkan da ake kare al'umma in an bar dan adam to wani sai ya ta'addi akan wani wannan shine amfanin daula to amma fa yanzu mun fara shiga wani hali a kasan nan cewa a gwamnati ta kafa kare mutane kuma tana iya kare kanta wannan dole a fada a wajibi ne gwamnati ta tsaya da aikin ta shugaban kasa da gwamnoni su ce ai akwai ɗan sanda ai akwai commissioner akwai commander ni ba ban bibiya abin da ake ciki ba da kudin da na bayar da abin da yake faruwa wannan kuskure ne har wasu malamai su fito suna cewa ai shugaban kasa da gwamnoni sun gama tunda sun saka wakilai a gun wannan kuskure ne wajibi ne shugaba ya bibiya abin da al'umma ta ga ciki abubar da jinin mutum daya to tashin hankali ne akan shugaba abbar da jinin mutum daya bare a kashe shi bare a kashe daruwan mutane bai kamata shugaba da yake kishin al'umma sai bacci ba in dai ya yarda cewa yana ba wani dan al'ummar sa domin shugaba aiki yake wa wannan al'ummar nauyi ne akan sa mu kuma wajibin mu shine mu taimaka masa mu nuna mar duk inda illa take mu ba shi gudunmawa mu ba wa jami'an tsaro amma cewar a ce dan saboda ina son shugabana ko gwamnana ko jam'iyyar mu daya ko dan garin mu ne ko dan kabilar mu ne a bara'in danna halin da al'umma suke ciki shikenan in ce shugaba yayi abin da ya kamata wannan ha'inci ne ga Allah ha'inci ne ga manzon Allah ha'inci ne ga al'ummar musulmi a adda siyasa a gefe wajibin shugaba ne ya kare dukiyoyin mutane ko musamman a irin tsarin mu na Najeriya wannan abu yanzu aka fara shi ba abin da yake da tsohon tarihi yana ci kadan kadan kuma yana karuwa to amma ai kalli me ya jawo wannan abin me kuma ya ƙara shi a wannan lokacin akwai talauci da rashin aikin yi da wahala da zaluncin shugabanni shi ya ƙara kawo rashin zaman lafiya ai ga kasashe nan a Afrika da Asia da Turai gashi nan wanda kaman mu ne su ma amma sun yi kokarin cikin kare waɗannan abubuwa ka ta Larabawa duk san jikin su da valentin da sarakunan suke da sauransu amma sarakunan sun yadda cewa wannan al'ummar da nake shugabanci shine nake sarki idan babu wannan al'umman ni ba sarki bane ni ba shugaban kasa bane ba dan haka sun tsaya tsayin daka suna kare garuruwan su mutanen su daidai gwargwado suna da aminci amma ba zai yi ba a ce akwai daula ba zan fita gona ba ba zan fita kasuwa ba kuma akwai daula kuma ni ba zan rike makami ba wannan ya kamata ai muraja'a fa kuma ya kamata wasu daga cikin malaman addini da sunan abin da zan samu ko neman kusanci da shugaba in ki fadar gaskiya to ko dai in yi shiru ko kuma in fadi gaskiya ba ta aka ce shugaban kasa shine yayi ba ko gwamna shine yayi ba amma nauyi ne a kansa ya tsaya ya kare wannan abin tunda abin da ba wannan ba ana bashi dukkanin ihtimami ana bashi dukkanin energy dan wata bukata daban amma wannan rayukan mutane ake magana da dukiyoyin su mutanen kuma da ake mulka wanda da su ne duk abin da mutun ya samu da su ya samu su yake shugabanci aikin su ya zo yayi da haka wannan wajibin al'umma ne kuma a wajibi ne mu kuma mu musu biyayya amma wajibin jagora ne nauyi ne akan sa duk lokacin da aka samu abu kwaya daya to laifin sa ne
koda ba shine laifin ba, koda kuskure akai, amma dai lamiri yana koma kansa, laifin sa ne. Idan an kashe mutum daya a ƙarshen bodan Najeriya, laifin shugaban kasa ne, laifin gwamnatin wannan garin ne. Wajibin sa ne ya tsaya kiyaye. In an sace mutane, yanzu ga masifa a cikin mu, a unguwannin mu, ƴaƴan mu ba suna kawo mana hari dan su kwaci abubuwan da suke hannun mu, suna sace-sace da sauransu. Wanda wannan wajibi ne da ya kamata al'umma ta tashi. Lallai gwamnati ba ta yi aikin ta, amma musamman wanda yake yaduwa a cikin al'umma, to fa sai an tashi an tsaya. Me ya ja wannan lamarin? An yi kwamitoci na unguwa na al'umma, a haɗu da kai da gwamnati, a bawa gwamnati report, a yi iya abin da ba a yi, ita ma gwamnati ta miƙo taimakonta, a haɗa baki ɗaya a kare al'umma, kuma a yi tunani domin wannan rashin zaman lafiya da kashe mutane da sace-sace da ake yi na dukiya da mutane, to fa wannan ba shine ciwon ba, wannan symptoms ne na ciwon, amma ciwon fa yana can, shi ya kamata a koma kuma daga baya. Wannan yanzu ga abin da aka gani na zahiri, abin da ya fitar da shi a magance shi, wannan na yanzu kenan. Amma kuma abibi asalin meye ya jawo wannan cuta, aje a warware ta, a bi ta dogon aiki ne da za a yi shi da zai dauki lokaci. Amma na yanzu kare dukiyar mutane da kuma rayukan su, to wajibi ne kai tsaye yanzu yake buƙatar a bashi maganin da zai warku. Amma waɗancan abubuwa da suka jawo, to kuma ana bibiyar su, ana dirasar su, ana aiki don magance su da kuma kar su sake faruwa, to wannan shine wajibin da yake akan shugabanni. Allah ka taimake mu baki daya, Allah ta'ala ka amintar da mu, Allah ka sanya adalci a cikin shugabannin mu, Allah ka ba mu shugabanni waɗanda suke adalai, wanda za su kare dukiyar mu da rawukan mu da kuma su tsaye da adalci a cikin mu, cikin adalci na hukunci da kuma adalci na raba dukiyar al'umma. Mu kuma Allah ta'ala ka taimake mu, ka ba mu ikon yin biyayya ga waɗannan shugabanni masu adalci. Allah, idan waɗannan shugabannin ba za su iya ba, to Allah ka kautar da su, ka ba mu wasu adalai wanda ba su jagoranci a lamarin al'umma da alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Dan uwanku Tijjani Ismaila Khalifa.